sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fata an wada lafiya. Har yanzu dai baba Yakubu muke rine tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 17 ga watan October shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji rahoton da wakilin mu Hamza Adam ya hada mana akan zagayowar ranar rage talauci ta duniya ta 17 ga watan October ta kowace shekara. A Najeriya kuma wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya tattauna da Bello Bada na Jami'ar Sokoto akan muhimmancin wannan ranar. A kasar Ghana kuma kungiyar likitocin kasar ne suke barazanar yajin aiki na gama gari idan hukumar haraji ta kasa bata janye sabon haraji da ta kakabawa likitocin ba. Muna kuma dauke da rahoto daga Jamhuriyar Niger akan zanga-zangar da daliban Jami'ar Andre Salifu ta da magaram suka gudanar akan halin ko unkula da hukumomi ke nuna musu. Bayan haka Murtala Faruk Sanyin na zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu jiragen sama marasa matuki dauke da bama-bamai na kasar Rasha sun kai hari a babban birnin Ukraine a yau Litinin, inda suka kashe mutane uku. Abinda ya sa wasu mazauna birnin Kiev suka yi gudun tsira da rayukansu, wasu kuma suka yi kokarin harbo jiragen. Sanadiyar har-haren jiragen saman, wasu gine-gine sun kama da wuta, yayin da wani jirgin saman ya burma bangon wani gini. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ta harbo 13 daga cikin jiragen na sama marasa matuki. Har-haren dai na zuwa ne mako guda bayan harin makami mai linzami da Rasha ta kai a Kiev, bayan da aka samu tsagaita wuta tsawon watanni. Jami'an Ukraine sun ce jiragen saman Shahid da Iran ta kera ne suka kai farmakin. Rasha ta yi amfani da su wajen kai har-haren kunar bakin wake da ake kira kamikaze, inda jirgin ke fadawa a wuraren da aka auna. An dai ji ƙarar fashe-fashen a daffadin birnin Kiev, lamarin da ya gigita mazauna birnin sosai. A duk dare da safiya, makiyanmu na kuntatawa farar hula, a cewar shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ta Telegram. Makiyanmu za su iya kai hari a biranenmu, amma ba za su samu karaya ba. Wata ƴar fafutukar kare haƙoƙin bil'adama a Iran ta faɗa wa sashen Farisi na muryar Amurka cewa hukumomin gidan yarin Evan da ke birnin Tehran sun yi harbi akan fursunonin da ke gujewa wuta da hayaki a lokacin da wata mummunar gobara ta tashi a ranar Asabar, a cewar majiyoyinta. Duk abin da muke gani a gwamnatin bala'i ne kawai, a cewar Puran Nazimi, yar gwagwarmayar kare haƙoƙin bil'adama da ke Iran. Nan take dai babu wani daga hukumomin Tehran da ya maida martani akan kalaman nata. Iran ta ce mutane 8 ne suka mutu a gobarar, amma Nazimi ta ce har yanzu ba a san adadin ba saboda asibitoci da dama na cikin shirin kota kwana, kuma sojojin gwamnati na wajen asibitocin ba sa barin kowa ya je kusa. A cewar ƴan rajan, har yanzu fursunoni da yawa ba su tuntubi iyalansu ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da mutane 600 ne yanzu aka tabbatar sun mutu sanadiyar ambaliyar ruwa mafi muni da aka gani cikin shekara 10 a Najeriya, a cewar wani sabon rahoto da aka fidda jiya Lahadi. Bala'in ya kuma tilastawa mutane sama da miliyan 1,300,000 kauracewa gidajensu, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar jinƙai ta Najeriya ta fidda a shafinta na Twitter. Ministar harkokin jinƙai ta Najeriya Sadiya Umar Faruk ta ce an rasa rayuka sama da 603 ya zuwa jiya 16 ga watan Oktoba. Adadin da aka fidda a makon da ya gabata ya nuna rayuka 500 ne suka salwanta, amma adadin ya karu. A wani bangaren, saboda wasu gwamnatocin jihohi ba su shirya wa ambaliyar ba, a cewar Sadiya Umar Faruk. Ambaliyar ta kuma lalata gidaje sama da 82,000 da kimanin hektar 110,000 na gonaki, a cewar ministar. Babbar jam'iyyar adawa ta Congress ta India ta kada kuri'ar zaben sabon shugabanta a yau Litinin, yayin da ƴan iyalan Nehru Gandhi da ke da rinjaye a jam'iyyar suka kauracewa neman takara. Sonia Gandhi, shugabar jam'iyyar ta rukun kwarya, na daga cikin wakilan jam'iyyar kusan 9,000 da suka cancanci kada kuri'a a zaben. Na dade ina jiran wannan, a cewar ta bayan da ta kada kuri'a a ofishin jam'iyyar da ke birnin New Delhi. Ko da yake bisa tarihi ƴan Nehru Gandhi suke jagorantar jam'iyyar, amma Sonia Gandhi da danta Rahul Gandhi sun yanke shawarar tsaye da wani daban, bayan da suka sha faduwa a zabukan kasa da na jihohi tun lokacin da jam'iyyar Prime Minister Narendra Modi ta hau kan mulki a shekarar 2014.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma dalla. Kasashe da dama ne ke fama da talauci a fadin duniya musamman a wannan lokaci da duniya ta yi fama da karayen tattalin arziki sakamakon annobar coronavirus da yakin Ukraine da Russia. A ranar yau da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin nazari akan rage talauci. Wakilinmu a birnin Kumasi Hamza Adam ya mana nazari akan wannan ranar ga kuma rahoto da ya hada mana.
Bankin Duniya ta ce sama da mutum biliyan 1.1 ne aka samo daga kangin talauci cikin kasa da zamani guda. Nahiyar Afirka na kan gaba da cikin jerin nashiyoyin da matsalan talauci ya shafa sosai abinda yake sanya wasu ciki har da kananan yara sauya matsugunai domin neman abinda za su rufa wa kansu da iyayensu asiri. Na tuntubi wani dan yaro Muhammad Fahad Sakkwato mai sayar da kilishi a bakin titi a birnin Kumasi a Ghana. Da yake ko shakka babu talauci yasa ya iso Ghana
daga Najeriya na Sokoto yana yankin kwarara lokar gamin din Bodinga
dan ko meye sanadiyan ficewanka daga Sokoto rayin Najeriya kai iso anan kasan Ghana kasancewa ga yanan kai din yaro ne haka
a gaskiya hakan zuwa na kasan Ghana na fito nema ne an kare ma kai na mutunci kuma iyayena da wasu ƴan uwana da abokan arziki
na fahimta inda kuke akwai kuna fuskantar matsala na talauci ne
da mu da talakawa ne amma ko da haka nan mun ci wasu gaskiya neman ne nake yi in Allah ya bani zan je in raya gidanmu ne kuma yana so gidan mai kasance kamar na kowa
yanzu an samu ko kore ana kan hanyar samu
gaskiya yanzu ana kan hanyar samu ba a samu mai gaskiya amma dai alhamdulillah kullu amma dai yanzu ana kan hanyar samu
na tuntubi Dr. Najib Ibn Hassan mai sharhi bisa harkan tattalin arzikin ciki da wajen Ghana inda nayi masa tambaya ko shin wani mataki yake ganin ya kamata da kasashe su dauka domin shawo kan wannan matsala dake addaban duniya musamman nahiyar Afirka a inda yake cewa in gwamnatin kasashen suka samar ma al'umman su ilimi da ma sana'o'i to shakka babu za a iya samu raguwar wannan matsala
ya wubure talaucin da ya danganci kowa da kowa sannan ma talaucin da ya danganci kuma tsakanin wani da wani to shi na kowa da kowa na bin kuma tsaye ne a ba mutane ingantacce ilimi cikin kasa sannan kuma gwamnati kuma shugaba kuma su kashe kudi su gina yanayin da private enterprise
kamfanoni masu zaman kansu
in suka yi yawa suka samu taimako to ina ga insha Allah kuma an kai job kenan an samu ayyuka yi kowa ya tashi kowa da gani ya samu aikin da zai yi gurgurun karfi shi samu abinci sannan kuma tsakanin wannan wani kuma talaucin kuma haya kuma a rage kuma haka bayan gaita ilimi sannan kuma ilimin za bayan ga zai danganci yanayin mu kamar ana neman wannan ilimi amma mutum ya koyi kamar political science kaga ilimi amma yanzu wake neman wannan ilimin nan wurin batun gine-ginen kaya ko abubuwa sau shi na ga abuwa ingantar ilimi kamar technology ko mu gina technical industries mu
in mutum ya koshi to babu talauci wannan ne tsokacin da shugaban kananan manoma a Ghana Malam Muhammad Abdulrahman ya yi mini a inda yake cewa akwai muhimmanci da kasashe musamman na nahiyar Afirka su mai da hankali wajen taimakon kananan manoma
ya Hausawa suka ce kamar noma shi an noma ne tushen arziki to ina gwadawa kama an dai wanda ya iya ya yi noma to wato ya rabu da talauci kenan duka wanda ake yi a ce mai talauci shi ne wanda bai samu abinci ya ci ya koshi ba an dai mutum ka ci abinci ka koshi kana da wanda za ta ajiye ka ci gobe to in ana tsaye talaka ke ba ka kare talaka ba ba ka cikin talauci amma ko kana da arziki baka da abin da zaka ci talakan da ya kai ka domin abin da kake da shi ba zai yi ka ba abin da mu za mu yi mu fadi gamu da mutum a yi kokari a taimaka kaga kan kananan manomi tuce son taimako a taimake su duk inda suke fadi Afirka duka a taimake kananan manomi saboda su suke iya shubari duniya ya sace an zuzu sun tashi sai suka yi ya taimake su to dole ne an yi koshi in aka yi koshi arziki ya zo kenan
Ghana na daga cikin masu fama da wannan matsala na talauci musamman ta fannin matasa a don haka Malam Muhammad Awwal jami'in hukumar samar wa matasa sana'ar yi ta kasar ya ce gwamnati ta samar da shirye-shirye domin kawar da talauci a kasar a inda yake cewa gwamnati ba za ta iya kawar da talauci ba sai dai ta rage yawan matalauta
ba wani wanda zai iya ce gwamnati zai iya ce lalle ya iya ya fidda talauci sam shede a rage to in kuma rage wannan nan ne aka wayansu shirye-shirye wanda zai taimaka wurin rabewa shine in ka duba government an fara privatization fund a fadar year 2000 ana tafiya aka kawo in suka ban muslok da saboda ni ayyuka yawa sosai cikin kasa yana iya rage talauci abinda ake magance talauci da shi sosai shine literacy ko a ce karatu da ya kamata mutane su yi da sauransu
Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam da wannan rahoton A Najeriya kuma wakilin Hassan Umar Tambuwal ya tattauna da Malam Bello Bada na Jami'ar Sokoto akan muhimmancin wannan ranar shi ma ga rahoton da ya aika mana
Ranar 17 ga watan Oktoba na kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe don yin waiwaye a game da talauci na tuntubi Professor Bello Bada na Jami'ar Sokoto wanda ya ce yakin Ukraine da Russia ya shafi tattalin arzikin duniya don haka ya jawo talauci
to wannan lokaci dai in ka lura ta yi karo da lokacin da ake samu wannan yaki tsakanin Russia da Ukraine wanda ya taba tattalin arzikin duniya baki daya ya taba makamashi na duniya sannan ya taba shane abinci wannan kuma ya kawo tashin farashin kaya na duniya na abinci ko ina da Afirka da inda ba Afirka ba kuma wannan abin damuwa ne
to professor a ba sauran bangaren duniya kuma wannan yaki ya shafi tattalin arzikin su
wato ai shi yasa ka san ita fitina ba ta da kyau Afirka ba su ji ba su gani ba amma ya shafi tattalin arzikin su sha'ani Asia kana gani alkama wadda ake fitowa da ita wadda za a kai irin Ethiopia Habasha sai an biyo da ita ta Turkiya to kowane bangare na duniya abin ya shafe shi saboda irin matsayi na wannan wuri da kuma hanyar shigowa da jiragen dakon kaya na duniya dake biyowa waɗannan wurare kuma da irin abubuwa na abinci irin na alkama dake fitowa daga kasashe irin su Ukraine shi yasa wannan abin ya shafi kowane bangare na duniya
wannan yaki na Russia da Ukraine kuma ana ce shina shafar talakawa
in al'amari ya shafi abinci to ya shafi kowa in ka duba kasashe irin kasashe su na turai ba kasashe ne waɗanda mutun ke yin rumbushi dole aje abinci na shekara guda domin shi kadai ba mutane ne da za su je kanti su sawo abinci in ya kare su koma kantin nan ba su saba zuwa kanti su ishi babu abincin nan ba ko kuma abincin nan kudin shi ya tashin gauran zabo ba su saba da haka dan ba to amma wannan karo kaga wannan abin ya samu haka a kasashe na turai irin Italiya ne irin Ingila ne irin Germany na irin Faransa ne sai sake gani ake ta samun tangarda na shugabanci to irin waɗannan abubuwan ne da su haka kawo sha'anin tattalin arziki da wannan talauci na duniya da tsada irin na makamashi duk shine ke kawo waɗannan tangarda
wannan rana da majalisar dinkin duniya ta kebe domin fatara yana da wani tasiri a game da inganta tattalin arzikin kasashe
ya kamata a ce shine da tasiri domin majalisar dinkin duniya suna kokari su tunatar da mutane kowane irin al'amari dake da tasiri ga rayuwar mutane dake da muhimmanci kuma a duniya shi yasa suke kebe waɗannan ranaku daban-daban domin mutane su yi waiwaye baya su nuna me ke faruwa a bara daidai wannan lokaci me ke faruwa a bana kaka za mu yi mu gyara domin abin in mun ga ya ja da baya ne kaka za a yi a yi gyara
talaka irin na Najeriya menene mafita gare shi a game da wannan talauci ko fatara
to shi talakan Najeriya bisa ga aljannan masa yake kasa wuta sama wuta domin shi duk da inda yake noma abinci yan bindiga sun hana shi zuwa sannan kuma gwamnatoci da ya kamata su ba shi kariya su kuma suna sama suna mishi satar dukiya te haka shi abinda zai ci ma zama mai lalura inda zai kwani ya zama mai lalura tafiye-tafiye daga wani gari zuwa wani gari ya zama mishi lalura domin tare shi akai a sace shi
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC to yanzu kuma bari mu duba wani fanni daban A kasar Ghana kungiyar likitocin kasar ne ke barazanar yajin aiki na gama gari idan hukumar harajin kasar bata janye sabon haraji da ta kakabawa likitocin ba ga dai Hawawu Abdulkarim da karin bayani a cikin wannan rahoton
Kungiyar likitocin Ghana ta yi barazanar cewa za ta shiga yajin aiki a fadin kasar idan har hukumar tattara kudaden haraji ta Ghana bata janye matakin ta da ta dauka na kara musu cajin kudi a wani sabon tsarin karban haraji da suka bullo da shi. Kungiyar ta ce hukumar haraji wato jira a takaice ta bayyana aniyarta a wata wasika da har ila yau bata fayyace bayanin ba. Wannan shine karo na farko da hukumar haraji ta jira ke neman likitocin Ghana su biya irin wannan haraji yaji tun shekarar 1955 da aka kafa kungiyar. Shugaban kungiyar liktocin Ghana Dr. Franka Siribua ya ce,
"And I will go on strike on this."
Zan shiga yajin aiki, zan tabbatar da duk fadin kasar nan na shiga yajin aiki idan hukumar jira ta karbi wannan haraji, kuma na sha alwashin cewa za mu rufe asibitoci a duk fadin kasar Ghana domin nuna rashin amincewa da sabon umurnin nan da jira ta kawo. Ba za mu zauna mu zuba ido ba, ko hukumar daga gwamnati ce ko kuma ita gwamnatin da kanta ce take so ta ruguza kungiyar, hakan ba zai faru ba a karkashin iko na.
I will declare a nationwide strike on this.
Dr. Nasiba Tahir Swala, kwararren likita da ke aiki a ɗaya daga cikin manyan asibiti a nan birnin Accra, ta ce,
"Sabon tax ngan da GRA suke so su kawo ko ya shige mana dufu sosai sosai, musamman lokacin ganda masuwa yayi mana yawa, akwai economic crisis yayi high, kuma inflation na bisa, kuma ya sa yau ka sai abu jibi ka je an sake ga mai da muke sa cikin mota, kuma kowane lokaci karuwa yake yi ba ragewa, shi yasa ga lokaci ba lokacin da ya kamata su kuma kara sabon tax ban. Kaya abinci an kara mu almost 150%, ga petrol kuma virtually every 2 weeks ana kara, duk da wannan ma'aikata ba su ce wai a kara musu albashi ba. Shi nan da nan kuma a zo a girshe mu da sabon tax dai, it's a blow below the belt, it's serious ambush ne, ya kawo matsala sosai sosai."
Dr. Muhammad Marzuk Abubakar Azindo, lecturer kuma manazarci akan al'amuran yau da kullum, ya ce,
"Ya kamata GRA da Medical Association nan su zauna su tattauna su gane adadin taxin nan, domin ba ka iya ka kawo ma wani tax bai san yaya za a yi da taxin, kuma kudin da za a biya ya yake, in aka biya kudin nan me za a yi da shi. Ya kamata kamin a fara implementation wannan tax, ya kamata ta shi Medical Association a ba su hakkinsu, GRA ya zauna da su, su ma su tattauna su ba da ra'ayinsu, indai suka gane kama akwai wisdom cikin wannan taxin nan su ya su karbi, kuma indai a the end of the day aka gane kaman akwai jara an yi a jara, amma don muna cikin demokratiya, amma a tashi kawai a zo a kallafa musu wannan tax gaskiya ga alheri bane.
Iko Malam Faruk Lawan, accountant in Tijjaniya Senior High School, ya goyi bayan barazanar yajin aiki da likitoci suka ce za su yi.
"Ina ganin kaman na support doctors nan dari bisa dari, saboda muka je garin da suka advance ko suka develop, karuru kan da ake cewa developed countries like US, Japan, London and the rest na, ana ba doctors incentive ne saboda su yi aikin su da kyau, ba ana taxin su bane saboda doctors na need kwanciyar hankali su yi aikin su, saboda su yi ran su kuma kowane lokaci aka kira su za su bar abin da suke yi su zo su yi aikin da ya kamata su yi, so indai za a embodying su da tax too much kuma sai ba su samu kwanciyar hankali su yi aikin da ya kamata su yi."
Hawa Abdulkarim Yonfaniya, mudar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Hawawa Abdulkarim da wannan rahoton. To yanzu bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda ɗaliban jami'ar Andre Salifu ta da Magaram suka gudanar da zanga-zanga da suka nuna ƙosawarsu kan yadda hukumomi suke nuna halin ko-in-kula game da matsalolinsu, inda suka datse hanyar zuwa jami'ar. Nan ne kuma jami'an tsaro suka ce da wa Allah ya haɗa mu aka yi ta ɗauki ba daɗi tsakaninsu. Tamar Abari ta aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Nuna halin ko unkula da aka yi wa matsalolin nasu, kamar su rashin kewaye jami'ar, rashin isassun ɗakunan karatu, alawus ɗinsu da suke bin gwamnati, sai uwa uba rashin kyan hanyar da ke zuwa jami'a, ya sanya ɗaliban nuna fushinsu. Isma'il Hammi shine magatakarda na kungiyar ɗaliban na jami'ar Andre Salifu ta nan da Magaran, ya bayyana dalilan nasu kamar haka.
"Wannan wasiƙi ya biyo bayan jan kunni da muka ba gwamnati na kwanakai guda goma wanda ya kunna uwar shigu, bayan shi muka shiga yajin aiki na kwana guda da na kwanakai guda biyu. Bayan haka nan muka ce to yau ya kamata mu huto mu nuna ma idan duniya cewa a wannan matsaloli suna ci mu zuwa ƙwarya, kuma mun kawo ƙarshen haƙurinmu. Wannan hanya shekaru huɗu muke gobarmaya domin a zo a gyara wannan hanya. Har yanzu shiru in kuna tuni 22 ga watan Juli wanda ya shude ministan ekipaman Gado Sawu Muktar ya zo ya kaddamar da ayyukan wannan hanya. Yau kusan watanni guda uku shiru babu abin da aka fara bisa kan wannan hanya. Watanni guda goma muna shirin Allahus Allahus kuma dalibai a nan jami'a da magaram har yau shiru. Akwai abokan mu wanda suke irite wanda su sun ida wannan wato stage din su wanda suke yi dan sa musu idan da ya kamata a yi su rubuta wannan littafi wanda suke yi wanda ake marafar da stage ya gagara. Wannan kuma alhali nauyi ne wanda ya rataya akan wuyan gwamnati domin a zo a yi ma dalibai abokan mu wannan al'amari. Wato matsaloli ne aru-aru wanda sun shima suna ci mutu a ƙwariya in ka ɗauka jami'a ta mu mata da magaram ba a kewaye take ba. Babu ɗakuna ɗaukan darasi a wannan shekara ta bana muna tunanin za mu samu dalibai fiye da 4,000 a cikin wannan jami'a ta da magaram.
Su dai ɗaliban a kwanakin baya ma sun yi jan kunnewa hukumomi amma shiru kake ji kamar an shuka dusa. Hakan ta sa kungiyar ta ɗaliban ta ce sai fa inda ƙarfinta ya ƙare. Ganin haka ta sa jami'an tsaro suka ta san ma ɗaliban kamar yadda Ali Jeji ɗaya daga cikin ɗaliban na jami'ar ta da magaran ya yi ƙarin haske.
A yanzu haka akwai sauran ɗalibai ina ganin mun je mun gansu da idanunmu ɗalibai guda uku mata da suke ɗakin shan magani na ita jami'a ta da magaran kuma bayan ainihin barkonon tsohuwa da aka aniyar cinna masu ɗaliban na jami'a ta da magaram wanda daga cikin wanda suke kwance a ɗakin shan maganin akwai wanda ake jita-jitan cewa suna fama da wato matsalar numfashi. Magabata tuni sun kira wakilan ɗaliban na kwamitin zartarwa na ɗaliban jami'a da magaram cewa da za su je su zamna a ƙara tantamnawa bisa kan wannan matsalolin da suke ci ma ɗaliban jami'a da magaram to ga ƙwarya.
Daga baya na nemi jin kowane irin bayani ni zai fito daga hukumomi sai dai hakata bata cimma ruwa ba hakan bata samu ba. Tamar Abari, murya Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar Abari. Waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan wakar. Yanzu kuma ga Murtala Faruku sanyin na da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Najeriya ta sami tsallakewa zuwa matakin quarter final na gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata matasa 'yan kasar shekaru 17 da yanzu haka ake fafatawa a kasar India. 'Yan matan na Najeriya na Flamingos sun sami hayewa zuwa matakin ne bayan da a yau Litinin sun doke takwarorinsu na kasar Chile da ci 2-1 a wasansu na uku na rukunin B Najeriya da ta soma wasan ne da zimmar samu akalla kunnen doki domin ta samu tsallakewa zuwa mataki na gaba bayan da ta yi galaba a wasanta na biyu da kasar Netherlands a yayin da suka sha kashi a wasan su na farko daga kasar Jamus. A yanzu dai Najeriya ta karkare matakin na rukuni ne a zaman ta biyu da maki 6 kasa da kasar Jamus mai maki 9 bayan da ita kam ta yi nasara a dukkanin wasannin ta uku na matakin rukuni. Dan wasan gaba na kasar Portugal da ke taka leda a Manchester United ta Ingila Cristiano Ronaldo ya karkare a matsayin na 20 a jerin sunayen ƴan wasan da ke takarar lashe lambar gwarzon dan kwallon duniya ta Ballon d'Or ta bana kamar yadda masu shirya gasar na kasar Faransa suka bayyana a yau Litinin. Wannan ne mataki mafi ƙasa da Ronaldo ya taka a cikin shekaru kusan 20 tun daga shekara ta 2005. Ronaldo mai shekaru 37 ya lashe lambar tagwarzon dan kwallon duniya har sau 5 fiye da kowa a duniya idan ka ɗebe babban abokin adawarsa Lionel Messi wanda ya taɓa lashe lambar sau 7 a tarihi. Tauraruwar Ronaldo ta haska sosai a zamansa a ƙungiyar Real Madrid ta ƙasar Spain inda anan ne ya lashe akasarin lambobin. To sai dai ta dan fara ja da baya bayan komawarsa Juventus ta ƙasar Italia kafin daga bisani ya koma tsohuwar ƙungiyarsa ta Manchester United ta Ingila. Mai horar da ƴan wasan ƙungiyar Barcelona ta ƙasar Spain Xavi Hernandez ya bayyana cewa ƴan wasan Real Madrid sun mamaye ƴan wasansa baki ɗaya lamarin da kenan ya sa suka yi galaba a kansu a karon battar karfe da suka yi. Barcelona ta sha kashi ne da ci 3-1 a wasan gasar La Liga da ake yi wa lakabi da El Clasico a jiya Lahadi. Kocin ya amince cewar ƴan wasansa sun kara ne da waɗanda suka zarta su tsari da sanin hanyoyin samun nasara. To sai dai duk da haka ya ce ƴan wasan nashi sun yi ƙoƙari da san bai kamata su sha kashi ba a wasar. A nasa ɓangare kuma mai horar da ƴan wasan Real Madrid Carlo Ancelotti ya ta'allaka nasarar da suka samu kan Barcelona da tabbatar da tsaron bayan gidansu da suka yi musamman a rabin lokacin wasan na farko. A ranar 19 ga watan Maris na shekara mai zuwa ne za a sake fafata wasar ta El Clasico wadda Barcelona za ta karbi bakuncin ta a filin wasan ta na Nou Camp. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
Wasu jiragen sama marasa matuƙi ɗauke da bama-bamai na ƙasar Rasha sun kai hari a babban birnin Ukraine a yau Litinin, inda suka kashe mutane uku, abinda ya sa wasu mazauna birnin Kyiv suka yi gudun tsira da rayukansu, wasu kuma suka yi ƙoƙarin harbo jiragen. Sanadiyar hare-haren jiragen sama, wasu gine-gine sun kama da wuta, yayin da wani jirgin ya ɓarma bangon wani gini. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ta harbo 13 daga cikin jiragen saman marasa matuki. Hare-haren dai na zuwa ne mako guda bayan harin makami mai linzami da Rasha ta kai a Kyiv, bayan da aka samu tsakaita wuta tsawon watanni. Wata 'yar fafa ta kakkara haƙoƙin bil'adama a Iran ta faɗa wa sashen Faris na muryar Amurka cewa hukumomin gidan yaren Evan da ke birnin Tehran sun yi harbi akan fursunonin da ke gujewa wuta da hayaki a lokacin da wata mummunar gobara ta tashi a ranar Asabar, a cewar majiyoyinta. Duk abin da muke gani a gwamnatin bala'i ne kawai, a cewar Furan Nazimi, 'yar gwagwarmayar kare haƙoƙin bil'adama da ke Iran. Nan take dai babu wani daga hukumomin Tehran da ya maida martani akan kalaman nata. Sama da mutane 600 ne ya zuwa yanzu aka tabbatar sun mutu sanadiyar ambaliyar ruwa mafi muni da aka gani cikin shekara 10 a Najeriya, a cewar wani sabon rahoto da aka fitar a jiya Lahadi. Bala'in ya kuma tilastawa mutane sama da miliyan 1,300 ƙauracewa gidajensu, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar jinƙai ta Najeriya ta fidda a shafinta na Twitter. Ministar harkokin jinƙai ta Najeriya Sadiya Umar Faruk ta ce an rasa rayuka sama da 603 ya zuwa jiya 16 ga watan Oktoba. Adadin da aka fidda a makon da ya gabata ya nuna rayuka 500 ne suka salwanta, amma adadin ya ƙaru. A wani ɓangaren, saboda wasu gwamnatocin jihohi ba su shirya wa ambaliyar ba, a cewar Sadiya Umar.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Grisham da ta haɗa shirin kuma ta bada umarni, Baba Yaku Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Salamu alaikum.